أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك مرسالها أولا مسلاتي ميتانا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي يبا دكرات منا عمدة الأحكام واللفاء إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba manta ba satutuka da suka gabata mun tsaya a darasi na 33 yau shine majalisin mu na 34 da ikon Allah yau muna 24 ga watan 4 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1441 wanda yi daidai ga 7 ga watan 12 a kalandar Bature 2020 zamma tashi a kalkashin hadisi duk da kasancewar mun karanta hadisin amma dai karantawa da muka bi garan ganin cewa lokaci ya dan mana karanci bamu samu muka yi bayani ba akan hadisin shine hadisi na 125 al-mala yake cewa al-hadisul khamis wal 20 ba'da al-mi'a an warad maula al-mughirah bin shu'ba qala amla alayya al-mughirah bin shu'ba fi kitabin ila muawiya anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu fi dubra kulli salatin maktubatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وافقت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى أن قيل وقال وإضاعة الأموال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Azan babu zikri ba'da salati babu wanda yake mana bayani akan ambato da ake yi wa Ubangiji bayan sallah azkar in da ake yi bayan sallah idan muka diba juz'i na 1 shahi na 168 hadisi mai lamba ta 844 zan mu samu wannan hadisa haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin littafin shi a cikin Kitabul Masa wa mawaadi'u salat babu istihbabu dhikri ba'da salati babi wa bayani sifatihi babi wanda yake bayani akan mustahabbancin ambaton ubangiji bayan an gama sallah kuma da bayanin siffar ambaton ubangijin da ake yi bayan an gama sallah idan muka diba juz'i na 2 shahi na 95 hadisi mai lamba ta 593 zan mu samu wannan hadisin hadisi ne wanda aka same shi daga Warrad maula Mughira bin Shu'ba shi Warrad shi shine intancan bawa na Mughira bin Shu'ba Mughira bin Shu'ba kuma sahabun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa amla alayya al-mughira bin shu'ba fi kitabin ila muawiya mughira dan shu'ba ya mun shibta wata risala wani littafi wanda zan kaiwa muawiya dan abi sufyan lokacin nan yana gwamna na garin kufa na sham yake cewa littafin da ya muni shibta yace mun rubuta shi shine na rubuta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana cewa fi dubri kulli salatin bayan kowace sallah salatin maktuba sallah wanda take ta farilla yake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd abinda wannan addu'a take karantar da mu shi shine cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah lalle babu wani abokin tarayya tare da ubangiji lahul mulku dukkan wani mulki na tare da shi walahul hamdu kuma dukkan wata godiya na tattare da ubangijin wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi akan komi mai iko ne yana iyawa yayi kamar yanda yake cewa inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi al'amarin shi idan ya ga dama kurum cewa ya kasance sai abin nan ya kasance kenan wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komi mai iko ne mai kaddara ne yana iyawa yayi abin da ya ga dama yake cewa allahumma la mani'a lima ataita ya ubangijin mu babu wani wanda ba wani wanda ya isa ya hana akan abin da ka bayar duk wanda ka riga ka bashi to babu wani wanda isa ya hana nan da yake cewa allahumma asalin kalmar daga ya allahu ne ya ubangijinmu to kasancewar idan aka dauke ta ya allahu dan ta shigo cikin siyakin bata yi ba bata bada ba ma'anar da ake so ba ko bata yi dadin wada ba shine malamai suka ce to ya ayi a dauki ya din a maida ta zuwa mimul mushaddada shine suke cewa yu'awwadu 'alaiha bil mimul mushaddada za dauki ta ya'u din ya allahu sinan a dauki ya'u din sai a maida ta mimul mushaddada kinan sai ya koma a gama ta mimul mushaddada da sunan Allah kinan sai ya koma allahumma allahumma kinan maimakon ya Allahu ya ubangijinmu la mani alima ataita babu wani mai iko ya hada akan abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu wani wanda ya isa ya bayar akan abin da ka hada kuma wannan shine hukuncin ubangiji yace wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kuma haka wani mai kuzari bai iya amana ma kanshi kuzari a wurinka kenan abinda ubangiji ya ga dama shi shine idan ubangiji ya kama bawan shi babu wani wanda ya isa ya kubce kenan azabar ubangiji duk iyakar hinka idan ta zo ubangiji bai yiwa ka kubce kenan shine nan yake mana bayani wannan ita ce addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa bayan kowace sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd al jadd nan da yake bayani akan kuzari ne ba wai jadd na kaka ba kamar yanda mai talimi yake cewa bi jiddi la bi jaddin kullu majin fa hal jiddun bila jiddin bi majin yake cewa ai da kuzarin shi ne ba da sunan kakan shi ba da kakan shi bane ba ya ci ma wannan gurin ba shi ma kakan da bai yi ba kokari ba da bai kawo wannan matsayin ba da ba a kiraye shi ba kenan nan yana magana ne akan kuzari duk wani mai iya karhi mai jin karhi mai fada aji a gaban ubangiji baya da wata fada ubangiji in ya ga dama ya kama shi ya azabtar da shi in ya ga dama ya rabu ya ji kanshi ya sanya shi gidan aljanna sai shi warradi yake cewa summa wafattu ba'da zalika ala muawiya bayan na rubuta wannan wasiƙa na rubuta wannan littafin na kaiwa muawiya na dawo nan madina yace bayan wani lokaci kuma a cikin wata tawaga na tahi can garin da garin sham yace fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bi zalika sai naji muawiya yana umurtan mutane da su ringa karanta wannan addu'a bayan kowace sallah kenan lokacin da ya kai mi risalan nan yace mi ga abinda Mughira bin Shu'ba ya sanya ni in rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci warradi ya koma can sham yayi ji muawiya yana umurtan mutane da su ringa karanta wannan addu'a bayan kowace sallah yake cewa wa fi lafzin na daga wani lafazi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yanha an qila wa qala yayi hani a ringa cacce kuce shine annabi manci a dauki zancen wani a kaiwa wani da makamancin haka wannan yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan su wa ida'atil mali da bannata dukiya albabbazaranci mutun ya dauka yayi ta wasi yayi ta yayi ta banna da dukiya shine shi ma wannan yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan shi sannan yace wa kasaratis suali da yawan tambaya shi ma yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan shi idan muka diba yawan tambaya tana kasuwa kashi biyu ita ainihin tambaya tana kasuwa kashi biyu da kai tambaya ta ta'annut mutum ya nema ya kurewa ne akan tambayar da yake yi to wannan ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ai a lokacin shi ana zawwa wani zai zo yayi ta tambaya in ya tambaye kaza ya ƙara akan kaza ya ƙara akan kaza hai sai ya tsokano wani abin da da ba haramta ba sannan daga baya a sanadiyar tambayar shi ubangiji ya haramta to irin wannan tambayoyin su sune aka haramta amma dai tambaya dan mutum dan ya samu sani akan matsala ta addini wannan ba haramta ba ko da tambaya nawa ce mutum yana iya wa yayi duk din ya samu sani bangaren addinin shi ko bangaren rayuwar shi amma dai tambaya ta nan ta neman ka kure mutum ita ce wanda aka yi hani akan ta kenan wa kasarati as-su'al da yawan tambaya yake cewa wa kana yanha an huquqil ummahati kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani a tauye haƙƙin iyaye yace wa wa'adil banati da binne ƴaƴa mata kenan wannan abubuwa ne guda biyu wanda idan muka diba a wannan lokacin an samu an su bara gurbi a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke yaki a bama mata haƙƙin su a bama ƴan mata su ma haƙƙin su kenan idan muka diba zan mu gani lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yau ba yayi bayani iyaye a ba su haƙƙin su su ma mata a ba su haƙƙin su a bar tauye su a bar binne su kamar yanda muka samu tan ubangiji yake ce mana a cikin Isra'i يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساعة ما يذهب kenan sun kasance idan an musu aihuwa ta diya mata sai su je wata a cikin rijiya ko kuma su yi rami su binne ta wannan shi shine al'adarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yayi hani akan dukkan wannan al'ado dukkan wannan mu'amala dukkan wannan abubuwan da suke aikatawa sai yake cewa wa man'i wa hatin kuma da rowa kuma da hanawa abada kenan mutum ne gashi nan zai hana abada kuma yana nema a bashi kullin shi ne ma yake in ya samu ya ci shi kadai kuma yana nema kullun ya meka hannu a bashi shi shine almana hanawa rowa akan abin da gare ka alwahat shi shine kuma mutun ya ringa kirdada ku zo ku bani naku ku meka ya meka hannun shi kullun a bashi abin da yake hannun mutane to wayannan sune jumla abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kenan na harko annamimanci tozarta dukiya ko wasa da dukiya sannan yawan tambaya sannan kiyaye haƙƙin iyaye sannan rishin ƙin binne mata ko kuma hana wa abinne iya mata sannan rowa kuma da meka hannu a bada kenan bara da rowa su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kenan idan muka diba ainihin hadisin zan mu gani lalle hadisin yana mana bayani ne akan mustahabbancin yin addu'a bayan kowace sallah wanda take ta farilla kuma lalle wannan addu'a idan muka dauke ta la ilaha illallah har zuwa wala yanfu zuljaddu minkal jadd zan mu gani addu'a ce wanda ta kumshi tauhidi da kore shirka da ubangiji kuma da tabbatar lalle babu wani mai mulki da babu wani wanda ya cancanta a gode mai in ba ubangiji ba kuma lalle ubangiji shine madaukaki shi yake iya badawa kuma shi yake iya hanawa idan ya bada babu wani wanda isa ya kwace kuma idan ya hana babu wani wanda isa ya bada kuma lalle idan ya ga dama ya kama ka duk karhinka yana iya maka azaba kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana mana bayani akan ya riga na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin tabbatar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka gani Mughira ya umarta a rubuta a aikawa Muawiya bin Abi Sufyan idan muka diba kuma hadisin zan mu gani yana mana bayani akan lalle labarin mutum daya ana iya daukan shi ana iya aiki da shi kuma lalle hadisin yana mana bayani akan hani akan tozarta dukiya da kuma annamimanci da yawan tambaya da kiyaye haƙƙin iyaye da rashin kin binne mata ko kuma hanawa akan binne diya mata, sannan kuma yana mana bayani akan bayar da abin da yake a abin hannun mutum, kuma da rashin tambaya akan abin da ya shafi al'amurrukan na yau da gobe. Allahu ta'ala a'lam. Sai hadisi na gaba, al-hadisu sadis wal 20 ba'da al-mi'a, hadisi na 126 shine hadisi wanda aka samu shi daga Sumayyi. Malai yake cewa an sumayyi maula Abi Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham an Abi Salih al-Samman an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna fuqara' al-muhajirina ataw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqalu يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تذكرون تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون جبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. Wannan hadisin Imamul Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi a cikin Kitabul Azan babu zikir ba'da salat, babu wanda yake mana bayani akan ambaton Ubangiji bayan sallah, juz'i na 1 shahi na 168 hadisi mai lamba ta 843. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat isbabu istihbabu zikri ba'da salati wa bayani sifatuhu, babu wanda yake mana bayani akan mustahambancin ambaton Ubangiji bayan sallah da bayanin siffa ambaton Ubangiji, juz'i na 2 shahi na 97 hadisi mai lamba ta 595. Hadisi ne wanda aka samo shi daga Sumayyi maula Abi Bakr bin Abdurrahman, shine Sumayyi al-Qurashi al-Mahzumi. Sumayyi isa suna ne na mu a wurin muna da Sumayya idan ya kasance mace ce, shi kuma namiji ne suke ce mai Sumayyi. Sumayyi al-Qurashi al-Mahzumi Abu Abdullah al-Madani maula Abu Bakr, ya kasance intaccen bawa ne na Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham, ya kasance daga tabaka ta 6 na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma sika ne da kai Ibn Hibban ya ambaje shi a cikin tabaka ta tabi'ut tabi'in a cikin littafin shi na as-siqat. Ya mutu a shekara ta 130 a wata hada 132 a wata hada 135. Ya mutu a garin Madina. Idan muka diba cikin as-siqat na Ibn Hibban juz'i na 6 shahi na 434 zan mu samu bayanin Sumayyi maula Abi Bakr. Haka shi ma al-Kashif na Imam Zabi juz'i na 1 shahi na 400 shahi na 467 zan mu samu bayani akan shi Sumayyi maula Abi Bakr. Yake cewa an Abi Salih al-Samman, Abi Salih shi shine zakawan, Abu Salih al-Samman az-Ziyad al-Madani shi kuma intaccen bawa ne na Juwairiyya bintul Ahmas al-Ghadfani, yana daga cikin tabaka ta 3 na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma yana daga cikin manyan malaman hadisi, kuma sika ne shi ma ana karba hadisin shi kamar yanda Ibn Hibban ya ambace shi a cikin littafin shi a cikin tabaka ta at-Tabi'in, kuma yana daga cikin manyan malaman Madina ya mutu a shekara ta 101 a nan garin Madina. Idan muka diba at-tabaqat ta Ibn Sa'd juz'i na 7 sharhi na 296 zan mu samu cikakken bayanin Abi Salih As-Samban. Haka shi ma Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikhul Kabir juz'i na 3 sharhi na 260 ya mana bayani akan أبي صالح السمان يكي تيوى أن أبي هريرة رضي الله عنه لغا أبي هريرة يردى الله اشتبت أغريشي يكي تيوى أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للي متى لو تادغت كم مهاجري سنزور من زان الله من سيراد أمنتن الله اشتبت أغريشي فقالوا سيسكتي يا رسول الله يا مأيكين الله ذهب أهل الدسور بالدرجات العلا ai masu hali sun tafi da ladaddaki masu yawa zahaba ahlud dusuri bidarajatil ula masu hali masu dukiya sun tafi da ladaddaki masu girma yace wan na'imul muqim kuma da ni'ima wadda take tabbatatta sai manzo Allah yake ce musu wa mazaka to menene haka kuma qalu sai suka ce wa manzo Allah yusalluna kama nusalli ai masu halin nan suna sallah kamar yanda muke yin sallah wa yasumuna kama nasumu kuma suna yin azumi kamar yanda muke yin azumi wa yatasaddaquna wala natasaddaqu sai dai kuma suna bada sadaka da dukiyoyin su amma dai mu ba mu da intin bada da dukiyoyin mu saboda ba mu da shi yace wa yu'tiquna wala nu'tiqu kuma suna enter da bayu amma dai mu ba mu da abin da zanmu sai bawa mu enter da shi sai manzo Allah yake ce musu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bana sanar da ku wani abu ba wanda zukkuci ma wanda suka gabace ku ku tarar ku riski wanda suka gabace ku watasbiquna man ba'dakum kuma ku rigayi wanda su zo bayan ku wala yakunu ahadun afdalu minkum kuma ba a samu wani wanda yi ku fadala ba illa man sana'a mislu ma sana'atum sai dai idan ya aikata kwatankwacin abin da kuka aikata qalu bala suka ce eh ya ma'aikin Allah muna bukatar haka ya rasulullah qala sai manzon Allah yace musu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun kuma Allah ku yi tasbihi ku yi takbiri kuma ku gode wa ubangiji ku yi tahmidi dubra kulli salatin 33 marra bayan kowace sallah su 33 wannan shine abinda idan kun yi da ku da masu halin koda sun yi sadaka sun yanta baiwa sun yanta bayu to dukan ku ɗaya ne kuma su ma bu sa samu ba koda sun yi haka yin bu sa kamo darajar ku ba sai dai in sun aikata makamancin haka qala abu salih as-samman yake cewa faraja'a fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai matalauta daga cikin muhajirai suka dawo wurin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi faqalu sai suka ce يا رسول الله يا مأيكين الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا يتي أي سكتي أي منزا الله مسيرا دامنسا الله شبدا غريش أي قوام ما سدوك يا سنجي أبن دككرن تد موسوما ينسنتو كاسناي ففعلوا مثله سيسكي أي كتا قطم قطا أبن دكتي من مرنغ أي كتاوا sai manzo Allah ya ce musu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zalika fadlullahi yutihi man yasha ai wannan fadala ce ta ubangiji yana bayar da ita ga wanda ya ga dama me yake nihi ita dukiya kenan ga abinda idan kun yi zuku huce wancan masu dukiya amma dai kasancewa su ma sun ji sun aikata suna hamayya suna rigaye da ku a wurin aikata alkhairi to su ma sai suka aikata yace to ai wannan kuma ba wani abu ne ba fadlullahi yutihi man yasha lalle wannan fadlan ubangiji ce yana bayar da ita ga wanda ya ga dama haka ne kuma wa fi zalika falyatanafasi almutanafisun akan aikin alheri masu rigaye sai su zage damtse su yi rigaye shi kuma wannan abu ne wanda ubangiji yake zaba ya baiwa kowa ya baiwa a cikin bayan shi wanda ya ga dama kidan idan muka diba wannan kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bi kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin zalika fadlullahi yutihi man yasha yana nuni akan wannan ba komai bane ba wanda ubangiji yake datar da kowa da shi ba ya baka dukiya kuma ya gama ka da aikin kirki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni'mal malu salih lil abdu salih yace madalla da dukiya wadda take ta gari an same ta ta hanya ta gari a ta dukiya ce ta halak kuma gabawa wanda yake nagari yana ciyar da wannan dukiya akan tafarki na Ubangiji kuma haka ne lalle duki lalle idan muka dauka duniyan nan duka wa'ansu suna rigaye-rigaye bangaren rayuwa wa'ansu suna rigaye-rigaye bangaren aikata alheri wani yana can rigaye-rigaye yake yi a wani ya sayi mota iri kaza ni ma sai na sayi wadda ta yi ta wani yana rigaye-rigaye a tunda ya aramu mace iri kaza ni ma sai na aramu wadda ɗan kabila kaza haka ake ta rigaye-rigaye bangaren rayuwar duniya amma dai Ubangiji ya zabi bawa ya bashi dukiya kuma ya sanya shi baya ciyar da dukiyar nan sai akan tabarki na Ubangiji yace to wannan lalle fadlullahi yutihi man yasha fadlan Ubangiji ce yana bayar da ita ga wanda ya ga dama sai qala sumai yake cewa fa haddastu ba'd ahli bi hadha al hadith sai na bawa iyalina wa ansu daga cikin iyalina wannan labar na ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai ku bayan kowace sallah duk irin talaucin ka bayan kowace sallah ka ringa yin haka to zaka samu lada da kai da wanda yayi sadaka dukan ku daya sai ya ba ma iyallan shi dai wa ansu bangare ne daga iyallan shi wannan labar faqala wa himta sai suka ce a ai kai kuskure wannan labarin ba haka ba yake ba inna ma qala sai dai manzon Allah cewa yi tusabbihullaha 33 kayi wa Allah tasbihi 33 wa tukabbirullaha wa tukabbirullaha 33 kayi wa ubangiji kabbara 33 wa tahmadullaha 33 kuma kayi wa ubangiji godiya 33 nan iskalin da aka samu shi a riwaya ta harko ce musu yayi riwayar da ya samo daga Abi Salih tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dukkan su gama su za a yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ka yi su subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu har 33 shine nan da ya ba ba ayyallan shi labarin wannan a ga abinda suka ce a ba haka bane ba sai manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi abinda ya karantar shi shine kai subhanallah kai kai 33 kai alhamdulillah 33 sannan kai Allahu akbar 33 duk da kasancewar nan idan muka dauki hadisin zan mu gani yana mana bayani tusabbihunallah tahara tasbihi ko sannan kai takbiri sannan kai tahmidi shi kuma a tsarin wanne ake fara yi ayi tasbihi ayi tahmidi sannan ayi takbiri amma dai nan zan magani yanda ya jera su manzo Allah kuma shi ya fada tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna kenan idan muka dauka zan magani nan wawul ataf ce wawul ataf kuma idan ta zo la yaktadi idan duk lokacin da wawul ataf ta shigo a cikin zane la taqtadi tartiba ba wajibi bane ba sai an jeranta ba kurum zane ne aka maka kai kaza da kaza da kaza da kaza amma dai wawul ataf la taqtadi at-tartib ba ajirantawa shi ainihin abinda aka karantar shi shine kai tasbihi sannan saboda akwai ruwayoyi wanda suka tabbatar ga abinda ake yi tasbihi tasbihi tahmidi sannan takbiri shine nan sumai yake cewa faraja'tu ila abi salih saboda na kawo hadisi da na kawo hadisi sai aka ce mun hadisin da na kawo ba haka bane ba yace to bari to in koma in tahi wurin wanda ya karantar da ni hadisin yace sai na koma zuwa ga abi salih fa zakartu lahu zalika sai na ambata mai a ga abin da nace an ce ga yanda ka karantar da ni an ce ayi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walhamdulillah su 33 dukkan su da na zo na bada labarin wannan hadisin a cikin iyallaina wani bangare ne daga iyallaina suka ce a ba haka bane ba sai dai ayi subhanallah 33 ayi alhamdu ayi allahu akbar 33 sannan ayi alhamdulillah 33 da ya bashi wannan labarin sai Salih yake ce mai qul kace allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tabluga min jami'ihinna 33 kace allahu akbar da subhanallah da allah da alhamdulillah dukkan su ka karanta su har sai kai 33 kina idan muka diba fitin yana da zabi ko ya hada su subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar yayi su 33 ko kuma yayi subhanallahi to 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar 33 wannan shi shine sunna ko wanne mutun yayi yayi amma dai riwaya wanda ita abi salih ya kawo daga abi huraira shine mutun yayi su ya gama su 30 alsubhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 dukkan su lokaci daya kenan abubuwan da muke iya dauka kalkashin wannan hadisin zan mu gani fadayyin sahabbai wurin aikata aikin alheri kasancewar ga halin da suke ciki hali ne na talauci amma dai bai hana su ba su tayi su nema su yi wani aikin alheri suna kwadayin a gasuwa na Allah ba su dukiya sun huce mu a wurin aikata alheri to mu ma ya za a yi mu kamo su suka kai kukan su wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diddan su ma su samu fadala ko a musu addu'a su samu dukiya ko kuma a ba su wani abu wanda su rike shi su dogara da shi wanda su ma za su huce wannan masu hali a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisi ne wanda yake nuna mana fadalan mai hali mai godiya akan bawa wanda yake talaka mai haƙuri tunda hadisan idan muka diba yana mana bayani ne akan shi talakan nan mai haƙuri ne ya yarda da abinda Ubangiji ya raba ya bashi shi kuma shi mai godiya mai halin nan yana mai godiya ya gode wa Ubangiji akan abin da ya bashi yana idan muka diba zan mu gani da kai fadala akan shi mai hali mai godiya akan shi kuma talaka wanda yake mai hakuri saboda shi mai halin nan yana aiki da dukiyar shi kuma wannan mas'ala ce wanda malamai sun tattauna akan fadala ta mai hali wanda yake mai godiya da wanda yake talaka wanda yake da hakuri kuma idan muka diba lalle ciyarwa akan aikin alheri sababi ne na daga ma mutun daraja a cikin duniya da lahira idan muka diba kamar yanda sahabbai suke nuna wa manzo Allah zahaba ahlul qusur bid darajatil ula masu hali sun tahi da ladadduka wanda suke madaukaka kenan ladaddukan idan muka diba zan mu gani lalle me ya sanya suka tahi da ladaddukan madaukaka shine saboda suna ciyarwa kamar yanda ibn al-qayyim al-jawziyyi yake cewa falghani idza taqa Allah fi malihi shi mawadaci idan ya ji tsoron Allah a cikin dukiyar shi wa anfaqahu fi wujuhihi kuma ya ciyar da wannan dukiyar da Ubangiji ya bashi akan tafarki na Ubangiji wa laysa maqsuran ala zakati bai kayyade kanshi ba bai takaita kanshi ba akan ba a ciyarwa ta kurum sai lokacin da na hutar da zakka ita ce kadai ciyarwa ta yana hutarwa yana yin sadaka yace to lalle dal mimma haqqahu isba'ul jai yace idan aka hudda ita zakka da kai sadaka wanda zai yi kamar ya ciyar da wanda yake da yunwa ya tufatar da wanda yake matsaraici ne wanda bai da kaya bai da tuha ko kuma ya taimaki wanda yake bukata a taimake shi ko kuma wanda yake bukata da wanda yake cikin halin kakanuka yi ya kama me yace faqariquhu tariqul ganima yace wannan ai shi a cikin riba yake a cikin ganima yake wa huwa fawqas salama wa hiya fawqas salama ita wannan ganima ta hi aminci kenan idan mutum idan yana haka to hakika Ubangiji zai amintar da shi fawqas salama sannan idan muka diba hadisin lalle alhidayatu warrizqu yadillahi lalle shi abin da ya shahi bangaren shiryarwa da bangaren arziki dukkan su innan a hannun Ubangiji suke kuma shine yake raba su ta hanyar bayan shi yanda ya ga dama ya bawa wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kamar cikin wani hadisul qudsi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya rawaito daga Ubangijin shi yake cewa da wannan al'umma zatta haɗu daga mutun insu daga horkon su har karshen su mutun insu aljanin su su haɗu su ce he sun an hanar da wani da wani abu yace wallahi ba sa taba an hanar shi ba sai abin da Ubangiji ya riga ya rubuta wannan nan zai same shi kenan shi yake nuna mana lalle arzikin nan a hannun Ubangiji yake kuma duk wanda ya dogara yace a'a sai ya samu wannan arzikin ba tare da Ubangiji ya tanada ya riga ya rubuta me zai samu wannan arzikin ba to hakika zai dawoma a cikin wahala kamar yanda cikin wani hadisul qudsi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga wayin shi yake cewa duk da hadisin ana zargin da kai isnadin shi da kai dhuf a cikin isnadin shi yake cewa wa in lam tarda bima qasamtuhu laka ya kai bawana idan baka yarda ba akan abin da na raba na baka ba fa wa izzati wa jalali to na rantse da buwayata da girma na da buwayata la usallitanna alayka dunya zan rataya maka wannan san duniya da san dukiya kai tarqudu fiha raqdan wa khush bil barriya zakai tabugu kai tafatauci kai ne can kana nema ka hada duniya ka hada wannan arzikin yace sun malatajid illa ma zamantu laka nihayatan baka samun ba komi ba daga dukiyar nan ba da kake tunanin ka samu sai abinda na riga na rubuta da amma zaka same shi ka kasance a nan garin ko ka kasance a can wancan garin da ko can sai abinda ubangiji ya riga ya rubuta zaka samu shi shine zaka samu wannan ita ce sunnar ubangiji kenan lalle mu tabbatar mana lalle shari'a da arziki dukkan su wannan hannun ubangiji ita shari'a innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha aka tabbatarwa manzo Allah lalle shi bai isa bai shiryar da wanda yake so ba sai dai ubangiji yana shiryar da wanda yake dama afaman yahdi ila alhaq ahq an yutabu amma la yahdi illa an yuhda ubangiji ne kadai wanda yake shiryarwa kenan da arzikin da shari'a dukkan su wannan suna hannun ubangiji amma dai wanda ubangiji ya bashi to ya tabbatar zalika fadlullahi yutihi man yasha lalle wannan fadala ce ta ubangiji yana bayar da ita ga wanda ya dama wannan abubuwan arziki da shari'a Allah kara arzuta mu kuma ya kara shari'ar ta tunda kasancewar ai da muka karanta hadisin mun ga amfanin dukiya gashi na abinda ubangiji yayi kuma ga abinda manzo Allah ya bayar ni'mal malu salihu lil abdus salih Allah kana shiryar da mu kuma ya bamu abinda zan mu taimakawa wannan addini kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kai mashru'iyya ambaton ubangiji bayan kowace sallah wanda take ta farilla kamar yanda riwayoyi wanda suka zo kuma da kai riwayoyi can bayan mun karanta da kai riwayoyi kuma wanda suka zo mu kayyada akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mukayyada ta ga abinda ake karantawa subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar idan muka dauka siga ce ita tasbihi yatadammanu nafyun naqais anillahi subhanahu wa ta'ala idan muka dauki shi tasbihi yana kumshe da tawaya dukkan wani korewa dukkan wata tawaya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma idan muka dauki tahmidi yana tabbatar da cika ta ubangiji subhanahu wa ta'ala idan muka dauki shi kuma takbiri lalle yana tabbatar da siffa mai girma ta ubangijin mu subhanahu wa ta'ala sai ƙarin bayani kalkashin abinda ake karantawa bayan kowace sallah kamar yanda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin wasu faqarat yake cewa ai da kai hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance daga ya gama sallah yana harawa da astaghfirullah ko kuma yayi bayani yake cewa ko kuma yasta'izu salasan ko yayi istighfari ko kuma yayi a'udhiya su uku sannan yace Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram da kai riwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim wanda tazo yake cewa ya kasance yana cewa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal-jaddu minkal jadd la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali illa billah لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سنن يتزو سبحان الله والحمد لله والله أكبر تلاتن أكو سنن يتكي تكون لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأن كان دقاتي أبو واندا أكسام أنا كرنتاوا بايون قوة سلا واندا أكسام منزع الله صلى الله عليه وسلم أنا كرنتاوا بايون قوة سلا الله datar da mu da karanta wannan azkare gashi nan mun bayani akan irin fadalan su irin ladan da ake samu a karanta su Allah datar da mu sai babi na gaba malai yake cewa babul khushu'i fi salati babi da wanda yake mana bayani akan kaskantar da kai a cikin sallah al khushu' yana daukan ma'anar tsoro kuma yana iya daukan ma'anar kaskantar da kai. To idan aka dauke shi akan ma'anar tsoro a cikin sallah kenan mutum ba ya samu badaman ba ya cika sallar shi ba yanda ya kamata ba. Ga wani abin da kake tsoro baka samu badaman ba ka nutsu ba kai abin da ya kamata ba. Shi sanya nan sai a dauke shi a matsayin kaskantar da kai. Kenan wajibi ne idan an shigo sallah a kaskantar da kai a gaban Ubangiji. Saboda ni lokacin da ka zo ka tsaya gaban shi ka tabbatar kana gaban shi kuma shi yana ganin ka kai bakka ganin shi. Mala yake cewa alhadisu sabi'u wal ishruna ba'da al mi'a, hadisi na 127 je a kalkashin ajeran hadisi na wannan littafi. Yake cewa أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabus Salat. Babun iza salla fi saubin laha alamun wa nazara ila alamiha, babi wanda yake bayani akai idan mutum yayi salla a cikin wata tufa wanda take da alamomi kuma mutum yana sallar sai yake dubi akan wannan alamomin rigar, kenan hankalin shi ya ja akan wannan alamomin da yake cikin rigar. Idan muka diba juz'i na 1 shahida 84 hadisi mai lamba ta 373, haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin Kitabul Masajid wa Mawadi'us Salat. Babu karahati salat bi saubin lahu a'lamu, babi wanda yake bayani akan karhancin sallah a cikin tuwa wanda take da alamomi wanda idan ka kalla su shagaltar da kai, sawa'un rubutu ne ko wani desen ne ko wata alama ce wanda zata ja hankalinka. Shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin juz'i na 2 shahi na 77 hadisi mai lamba ta 556, hadisi ne wanda aka samo shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, take cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام. للي من زال الله من سيرة أمنتم الله اشتبت أغريش ياي صلى أتشم وتدوى وتشم وتريقى ودتك دا على مومي. Idan aka ce alhamisa shi shine kyalle wanda yake da gaba guda hudu, yake da kare, aka yi riga da shi, shi shine ake kiran shi alhamisa. Sun kasance suna yin ta, wani sa'in ta kasance musu daidai kwabri, wani sa'in kuma ta kai har ƙasa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin irin wannan tuha, da yayi sallah fa nazara ila a'lamin aya ila a'lamiha nazaratan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba akan alamomin da suke jikin wannan riga duba guda daya. Idan muka diba zan mu gani takan yi manzo Allah yana yin minti 15 ko minti 20 a cikin sallar shi, amma dai sai mata duba guda daya, yake cewa wannan duba guda daya da yayi sai ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hudda shi daga cikin khushu'in shi. Yake cewa Aisha take cewa falamman sarafa, yayin da manzo Allah ya gama sallah qala, sai yace izhabu bi khamisati hazihi ila abi jahm, ku tahi da wannan ku meda wa abi jahm wannan rigar ta fa, ku tahi da ita zuwa ga abi jahm, wa atuni bi anbijaniyati abi jahm, ku zo min da tuha wanda take anbijaniya ta abi jahm. Anbijaniya ita ce tuha wanda take mai tauri, wanda batta da wani alamu a jikinta, batta da wani alamomi a jikinta. Yake cewa dalilin da ya sanya nace a mai da wannan kyautar, tunda abi jahm sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan riga, da yi mai kyautar wannan rigar, sai rigar nan ta shagaltar da shi duba guda daya da yi a cikin sallar shi. Takan yi duban nan bata huce ba sai 30 ba ko bata huce minti guda ba a cikin sallar shi. Sai yake cewa illar da ta sanya nace a maida mai wannan kyauta a zo mini da wata riga koma bayan wannan wadda bata kai waccan ba, yake cewa fa innaha alhatni anifan fi salati, saboda wannan rigar ta shagaltar da ni a cikin sallata wadda nayi dansu. Kenan kasancewar alamomin da gare ta ya shagaltar da shi, wannan alamar ta zikir riga ta shagaltar da shi a cikin sallah, ya ce to a maida wa abi jahab rigar wannan ya canza mini, saboda kyauta ce ya mini, ya canza mini da riga wadda take koma bayan wannan wadda bata kai ta ba kenan wadda bata kai ta ba shine yace a bashi anbijaniya ita ce riga wadda bata kai waccan ba tsada ba bata kai wadda bata kai waccan ba kyau ba sallallahu alaihi wasallam kenai menene silau silau wannan hadisin da wannan babun yana mana bayani akan khushu'i sai kawo mana hadisi na manzo Allah an mai kyauta ya mai da kyautar ya ce a bashi wata riga saboda ta shagaltar da shi a cikin sallah shi shine khushu'i kenan ana so idan mutun ya shigo sallar shi lalle ya samu khushu'i a cikin sallar shi ya samu kaskantar da kai ya tabbatar da babu wani a gaban shi in ba ubangijin shi ba kuma wannan sallar da yake yi ba kowa yake wa in ba ubangiji ba kamar yanda ubangiji yake tabbatar mana a cikin suratul qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wanda suka kasance a cikin sallar su suna masu kaskantar da kai sun san a gaban wa suke kuma suna nema su ba da sallar yanda aka umarce su su yi ta kamar yanda Allah yake tabbatar mana wani zai zo yayi sallah ba zai samu baladan koyo ba sai ɗaya daga cikin tara wani zai yi sallah ba zai samu ladan sallar shi ba sai ɗaya a cikin uku wani biyu a cikin uku ko kuma wani ɗaya a cikin tara kenan wannan kaso ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi yake nuna mana da a ce sallar shi zai yi ta a minti 10 to bai kai ba minti 1 ba wanda ya samu khushu'i a cikin ta ba kenan idan muka diba lalle khushu'i abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin sallar mu wanda muke aikata ta yau da gobe daga cikin kalkashin wannan hadisin abubuwan da muke iya hutar da su lalle mashru'i mashi wannan mashru'iyyar yin kaskantar da kai a cikin sallar kuma lalle dukkan wa'ansu abubuwa wanda su iya sanyo ka gaba su hudda ka daga cikin wannan khushu'i to wajibi ne a gare ka ka nisantar da kanka da su kenan dukkan wa'ansu abubuwa alamomi ne wa'ansu abubuwa ne wanda idan ka kalle su zasu iya hutar ka su hutar da kai daga cikin wannan khushu'i to wajibi ne ka nisantar da su ka nisantar da kanka da su lalle kuma idan muka diba wannan hadisin zan mu gani lalle shagaltuwar zuciya da wani abu wanda yake kai kawo baya karyar da sallah baya bata sallah sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shagaltu amma dai bai ce ba a zo a sake sallah ba sabida wannan abun da ya shagaltar da shi ba kenan koda mutun ya rasa khushu'in shi hakika sallar shi tana nan sai dai ba ya samu ba cikakken ladan sallar shi ba wanda ya kamata ya samu ba idan muka diba wannan hadisin lalle hadisin yana karantar da mu kar hancin yi ma masallatayya ado ko kuma sanya musu wa'ansu rubuce-rubuce wanda za su ja hankalin mai sallah ya hutar da shi daga khushu'in shi kuma wannan abu ne wanda yanda zan mu gani yanda a wannan lokacin zan mu gani a ko ina idan an yi masallaci kokari ake yi a kawatar da shi iya kawatar ba shi kuma wannan abu ne wanda yake makruhi idan muka leka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan abu haka kuma lokacin da aka nema a daidaita ma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a saita shi lokacin Umar cewa yake a kinnan nasa min al-matar cewa a'a idan an zo an tattara za a sake wannan za a saita masallacin nan kada ku sake ku sanyo wani kayan ado a cikin wannan masallacin yan yake cewa a kinnan nasa min al-matar kurum ku kiyaye mutane daga ruwan sama idan ya sauko kenan ku yi rihi yanda kurum ruwan sama baya sai musabbawa mutane ba rushin khushu'i ba a cikin sallar sa ba kenan ku yi kokari kada ku kasance wanda kada ku kawata masallatayyan ku ko makamancin haka wa'ansu zai iya tambaya ya ce a'a yo kuma ina ake bi ga masallacin ga harami ne idan mun dauka masallacin ubangiji nan makka da madina zan mu gani duk an kawatar da su an musu kawa iya kawa sai mu ce a'a yo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi biba kuma abu ne wanda malamai sun karhanta shi sun yi magana akan shi lalle bai kamata ba zan mu gani a sanya wuta ce kala-kala can waccan ta buga duka wannan abubuwa ne wanda suke hutar mutum daga cikin khushu kuma wani zai iya cewa a'a ina ubangiji da yake cewa khuzuzi na takum inda kulli masjid duk lokacin da kuka zo masallaci ku dauki kawa to ai wannan ai kawar da aka dauka kai a ainihin karan kanka ne ya kamata ka dauki kawa ba cewa ba akai ba khuzuzi na takum fi kulli masjid ba a ce ba khuzuzi na takum dakhila kulli masjid au zayyinu kulli masjid ba ce ba haka ba sai aka ce a idan kun zo za ku shigo masallaci to ku dauki kawaliya kawa ku daidaita sauran ku zo da tuha wanda take wani zai kyamace ko wani zai hutar zuku hudda wani daga cikin ku tuyin shi lokacin da yake sallah kenan abin da ya dace lalle a nisanci waɗannan abubuwa na daga kawatar da masallatayya ko kuma zawwa da abubuwa wanda su shagaltar da mai sallah su hutar da shi daga khushu'in shi kuma idan muka diba hadisin zan magani hadisin yana mana bayani akan halaccin sanya tuha wanda take da alamu saboda manzon Allah ya sanya kuma bai haramta mashi Abu Jahm ba ya sanya ta ba cewa ku me dame sannan ku kawo mun wanda bata kai ta ba kuma idan muka diba hadisin lalle hadisin yana mana bayani akan halaccin amsar da kyauta saboda adada ma wanda yayi kyautan ran shi idan mutun ya kawo maka kyauta to kai kokari koda ka hi karhin abin ka amshe ta sai dai sadaka ce idan an baka idan ka hi karhin sadaka bai kamata ba ka amshe ta ba akwai wanda aka haramta musu cin sadaka sune iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da wanda yake da hali wanda ya hi karhin wannan sadaka shi ma idan an bashi to wannan sadaka haramun ce a gare shi kuma da qato maji karhi saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa la tahillu sadaqatu liganiyin wala lizimirra hazalle sadaka batta halatta ga wanda yake mawadaci ko kuma namiji wanda yake mai karfi shi ma sadaka bata halatta ba akan shi ba saboda yana iya huta ya nema kenan idan an baka kyauta wannan kyauta ce kana iya amsa saboda ka dadada ma wanda ya baka kyautar da ranci kuma idan muka diba hadisin lalle hadisin yana nuna mana babu wani haramci akan idan mutai idan ya maka kyauta kame da me kyautar amma dai ka hudi ne sababin da ya sanya kame da me kyautar kasancewar idan muka diba hadisin manzo Allah he da ya hudi illa da sanya a medawa Abu Jahm yake cewa a saboda wannan tuhar da ya bani ta shagaltar da ni a cikin sallah shi sanya a meda me a bani wata wanda bata kai ta ba kuma ana so idan ka meda kyauta ko kuma idan an maka kyauta kana iya neman wanda take kasa da ita misalin wani ne ya baka mota kace a saboda gidana mota bata shiga to a nema a bani to a huce wurin kenan kana iya neman sadaka kyauta wanda bata kai wancan ba amma dai kada ka nemi kyauta wanda ta huce wancan wannan shine malumai suka yi haramci akan wannan amma dai idan an maka kyauta wani ga kyauta an baka to kana iya neman kasa da wannan ka ce a baka a me da wancan a baka amma dai sama da wannan to shine malumai suka karhanta bai halatta ba mutun yayi haka ba kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana mana bayani akan lalle halaye kyawawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda gashi nan an bashi kyauta ya amsa wane ne ya bashi mutumin da ya bashi bai kai shi ba ya bashi kuma ya amsa kuma ya gode akan kyautar da aka mai kuma ya meda ya hadu sababin da ya sanya ya meda kuma ya ce a bashi kasa wanda bata kai wannan ba ita ce albijaniya Allahu ta'ala a'lam sai babi na gaba shine yake cewa babul jam'u baina salataini fi safari babi wanda yake bayani akan hada sallah guda biyu a cikin lokacin da mutum yake bulaguro idan muka dauka aslan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mana abubuwa guda biyu da kai al'azima da kai ar-rukhsa al'azima shi shine hukunta wanda ubangiji ya sabkar da su akan kaza zan mu aikata shi kawai misalin sallah raka'a guda nawa raka'a guda hudu zamu yi idan mun kasance a cikin gida raka'a guda hudu raka'a hudu uku hudu sannan biyu guda biyu wannan su ne ake kira al'azima yin azumi ko to kam yin shi guda watan ramadan ko to kam yin shi ba tare da mun aje ba wannan duka abubuwa ne wanda ibtida Ubangiji ya shar'anta mu kowane bawa sannan sai ya kawo wani abu wanda ake ce mai ar-rukhsa rangwame akan wannan abin da aka shar'anta mana aka ce mana kaza zanmi wannan shine wajibi akan mu to amma dai kasancewar mu Ubangiji ya sabke mana wani yauni sai ya kawo mana rangwame ya ce mana to daga kasancewar ku yi abu kaza an rage muku ku yi kaza shine misalin kaman misalin bulaguro idan mun kasance a cikin bulaguro sai aka ce mana idan sallah ta kasance sallah ce mai raka'a guda hudu to an yanke maka kai raka'a guda biyu shi shine abinda ake so wannan shi shine abinda shari'ar manzo shari'ar buta addinin musulunci ta yanka mana idan ka samu kanka a cikin wani kunci ko a cikin wani abu to hakika ubangiji ya sauke maka wa'ansu nauye-nauye an baka rangwame kuma ana so idan an baka rangwame kai aiki da wannan rangwame kuma wannan yana daga cikin dukkan sauki na shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan fadla ce akan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bale yake cewa al-hadithu as-sabi'un wal 20 ba'da al-mi'a hadisi na 28 bayan hadisi na 100 yake cewa ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana ala zahri sayr ويجمع بين المغرب والعشاء وان حديث امام البخاري يهتر رشي اتين ابواب تقصير الصلاه باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء باب wanda yake bayani akan hada sallah tsankanin hada sallan magriba da isha a lokacin bulaguro idan muka diba juz'i na biyu shahi na 48 hadisi mai lamba ta 1107 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul masajid wa mawadi'us salat babu salatul musafir babu salatul musafirina wa qasriha babu jawazil jam'i bainas salatayn babu ne guda biyu babu wanda yake mana bayani akan sallan masu bulaguro da yin kasarin sallar su kuma babu wanda yake mana halattin hada sallah guda biyu lokacin da ake cikin bulaguro juz'i na biyu shahi na 150 hadisi mai lamba ta 703 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah bin Abbas da kuzain manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abbas da Abdullah baban manzon Allah yanwa da kaniwa wannan wa da kaniwa shi kuma Abdullah dan Abbas ne shi kuma Muhammad dan Abdullah ne kenan kuzain shi yana daga cikin ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu Abdullah ibn Abbas bai huce shekara 18 ba da aikuwa ba yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asr yana hada sallah az-zuhr da al-'asr idza kana ala zahri sayr idan ya kasance a cikin tahiyya kina a cikin bulaguro wa yajma'u baina al-maghribi wal-isha kuma yana hadawa tsankanin magriba da isha idan ya kasance ita ma a cikin bulaguro kina wannan ita ce al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madama ya kasance a cikin tahiyya to yana hada sallar azhar da al'asr ya hada sallar magriba da isha sai dai wannan mas'ala ce wanda malamai suka yi sabani akan ta wani irin nau'in hadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake malamai sun yi sabani akan jam'in da manzon Allah yake yi mafi yawan sahabbai da tabi'ai sun tayi akan halaccin jam'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake yi taqdiman wa ta'khiran yana yin jam'u taqdim yana yin jam'u at-ta'khir at-taqdim shi shine lokacin sallar azhar a sallaci lokacin a sallaci sallar al-asr shi kuma at-ta'khir shine a jinkirta sallar azhar sai lokacin sallar al-asr sai a sallace ta a sallaci azhar sannan a sallaci al-asr shine ake kira jam'u at-ta'khir kenan a tahiyya da kai malumai sun yi bayani sawa'un ya kasance tunda nan hadisin da yazo mana ce mana yayi itlaqin shi bai bayyana mana ba a wani yane ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hada su bari yake a lokacin sallar azhar ya hada sallar al-asr din ko kuma sai lokacin sallar al-asr yayi azhar din yayi hada al-asr din nan hadisin da yazo itlaqi yayi kurmi idan ya kasance a cikin bulaguro yana yin azhar da al-asr ya hada azhar da al-asr ya hada magriba da isha tunan sabanin da malamai da suka yi akan wani irin jam'i ne suke yi taqdimin ne suke yi ko kuma ta'khirin ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi duk da kasancewar a cikin riwayoyin hadisi wanda aka samu ba a taba samun ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yayi jam'u ta'khir ba dukkan riwayoyi wanda suka zo na hadisi na Imam Bukhari ko Muslim suna bayani ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin jam'u at-taqdim kene yana kaddamarwa he yayi azhar lokacin a lokacin azhar yake yin azhar kuma ya sallati al-asr sai dai malamai sun yi sabani kamar yanda muka ce mafi yawa daga cikin sahabbai da mafi yawa daga cikin tabi'ai sun tayi akan halaccin yin jam'i na taqdimi ko kuma ta'khiri kowanne kai yayi kuma wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da mazhabu Imam As-Sawri daga cikin tabi'ut tabi'i yace sun kawo hujja da hadisin Abdullah bin Abbas da hadisin Abdullah bin Umar kuma da hadisin Mu'az bin Jabal kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin bulaguro lokacin da rana ta karkata a lokacin nan manzon Allah yake hada sallar shi yake yin sallar magriba sannan ya afwan yayi sallar azhar kuma ya sallati sallar al-asr kuma hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Tirmidhi kuma daga cikin a'imma na daga malaman hadisi su ma sun tabbatar da haka sai dai Abu Hanifa da ba abutan shi da Hasan da Imam An-Nakhai sun tayi akan rishin halaccin hada sallah lokacin da ya kasance a lokacin da afwan lokacin jam'u taqdim sun tayi akan rishin halacci akan yin jam'u at-taqdim suka tayi akan al-jam'un da ake yi shine jam'u suri kuma wannan daga cikin mazhabin Imam Malik su ma sun tayi jam'u suri abinda suke ce mai shi shine lokacin wanda ya karanci wa litatahum malaman malikiya zai ji suna bayanin jam'u suri shi shine lokacin da ya kai kamun lokacin sallar magriba lokacin sallar al-asr ya shiga kamar soran minti biyar din nan mutun yana iya kirdada a minti biyar yana iya yin sallar azhar shi kenan kamun lokacin sallar al-asr ya shiga mutun ya sallaci sallar al-asr ai sallar azhar din shi kamun lokacin sallar al-asr ya shiga kenan karshen lokaci na sallar azhar sannan farkon lokaci na sallar al-asr mutun ya sallaci sallar al-asr shine lokacin shine ake kira jam'u suri shi kuma wannan abu a wannan lokacin babu wani wanda ya isa yayi irin wannan kirdada Allah gaskiya za a samu irin wannan a ce mutun ya kirdada ya ce rana lokacin sallar al-asr zai shiga a lokaci kaza idan ya shiga a lokaci kaza kamun lokacin zan samu lokacin da zan sallaci sallar azhar sannan kuma harkon lokacin sallar al-asr in sallaci sallar al-asr wannan abu ne wanda zai yi wahala su ma karan kansu malamai da yawa sun sha musu istidraki akan wannan mas'alar akan jam'u suri jam'i ne wanda bai da su da mazhabin Abu Hanifa sun tayi akan sai dai ya kasance jam'u suri ne kuma da kai Ibn Hazm da wata riwaya daga cikin riwaya mazhabin Imam Malik sun tayi akan ya halatta ai jam'u ta'khir duna taqdim ana iya akharawa amma dai shi jam'u taqdim lokacin sallar azhar a sallaci al-asr suka ce bai halatta ba amma dai fada mafi inganci a cikin wannan fadan shi shine ana iyawa jam'u taqdim ana iyawa ayi jam'u ta'khir masail ne wanda suke da sabani da yawa kalkashin wannan mas'alolin malamai sun tattauna akan meye ya kamata a yi kasancewar mas'ala ce mas'alar kasaru da mas'alar hadawa tsankanin sallah mas'ala ce wanda take da fadi sosai kasancewar lokacin baya ba mu dama ba zan mu takaita a nan idan Allah kai mu sati na gaba idan mun zo zan mu dora akan cigaba akan wannan mas'alar ta jam'u tsankanin jam'u taqdim da jam'u at-ta'khir wanne ne mafi rinjaye tunda akwai hukuncin shi ma ainihin jam'u at-taqdim abinda muka karanta daidai Allah ba mu lalace shi kuskuren da muka yi Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu Allah sanya wannan taron da muka yi taro ne wanda zamu tashi a kalkashin inuwa na harshe ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت